أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له أبدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yankwana musulmi na wannan gari na Arlit a jihar Agadez a ƙasar Nijar, barkanmu da wannan yammaci a wannan babban masallaci na Juma'a da kuma markazi na musulunci da babbar makaranta a cikinsa, markaz Nurul Huda a wannan gari na Arlit. Mun haɗu a wannan wuri saboda munasaba guda biyu. Munasaba ta farko, karrama yaranmu da ‘ya’yanmu da Allah ya girmama su da haddace wani ɓangare na Alƙur’ani mai girma, bayan assasa da buɗe wannan markazi yau shekara ɗaya da ‘yan watanni kaɗan, kwalliya ta biya kuɗin sabulu, yau ga ‘ya’yanmu an kawo su, an girmama su, an raba musu kuɗaɗe masu kauri da sababbin kekuna da manya-manyan kyaututtuka don girmama su da kuma zaburar da su da zaburar da sauran ɗalibai, don su yi ƙoƙari su samu wannan matsayi nan gaba, wanda muna fata insha Allahu shekara mai zuwa iwan haka a sake wani taro gagarumi irin wannan don girmama wasu ɗaliban daban. Ina addu'a ta musamman ga wanda ya gina wannan guri, Alhaji Abdulkadir, da kuma kyaututtuka na kuɗaɗe da sauran kayayyaki da aka raba wa ‘yan takara, ‘yan musabaka. Allah ya saka masa da alkhairi da ɗan uwansa Alhaji Abdulaziz da duk wanda ya bada tallafinsa da agajinsa wajen ƙarfafan wannan yara. Ni dai tunda na zauna a nan, wallahi nake ta farin ciki, nake ta jin daɗi. Lokacin da muka zo muka buɗe wannan guri a shekarar da ta gabata, ina ta faɗa ina maimaita, na ce Allah ya sa dukiyar da aka kashe a nan, kuɗin da aka kashe a wannan guri, ba da daɗewa ba mu ga tasiri da amfanin wannan gini. Sai ga shi alhamdulillah, cikin agaji da taimakon Allah ta'ala, shekara guda cif da shi ‘ya’yanmu sun fara zuwa suna dariya, da iyayensu suna murna akan wannan cigaba da aka samu. Na yi murna mutanen Arlit, ina muku farin ciki da samun wannan guri na da'awa ta musulunci da makarantun da suka yi musharaka, makaranta wajen guda goma, makarantu na Ahlus Sunna a wannan gari suka zo suka yi musabaka, wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. Nasiha zan yi gajeriya ba mai tsawo ba, gaba-gaba kamar haka. Magana ta farko shi ne muhimmancin samar da irin waɗannan wurare marakiz islamiyya, wurare da suke tattare da manya-manyan masallatayya da makarantun ne masu yawa, da za a samu dama a karantar da mutane addini, kuma mutane su zo su bauta Allah cikin nutsuwa. ‘Yan uwana, ku sani cewa tarihin musulunci ya tabbatar cewa duk inda ake so da'awa ta zama ta samu karɓuwa, to dole sai mutane sun yi hubbasa sun samar wa da addinin musulunci wurin gadarsa inda za a yada shi daga ciki akwai manyan masallatai na juma'a da na kamsu salawat da kuma samar da makarantu wadanda za a rinka karantar da ƴaƴanmu da iyalanmu gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hijirarsa da yayi daga makka zuwa madina abin da ya fara assasawa yana shigowa garin madina shine masallaci ya assasa wanda a cikin masallacin nan akwai makaranta ita ce babbar makaranta ta farko ita ce babbar university ta farko da su Abubakar da Umar da Usman da Ali suka yi takharruji suka yi graduation shi wannan yana nuna muhimmancin musulmi duk inda suke su yi wa kansu gata su samar da wuraren ibada masu inganci da za a mutunta su a kimanta su a yalwata su da dukkan abin da ɗan adam zai samu hutu wajen yin karatu da yin ibada za Allah ya gina masallacinsa da tubali ya gina sahabbai suna jefo masa yana cafkewa da masallacin nan dabinai ne a wurin aka tsatsare aka hada da itatuwan dabino aka hada da duwatsu aka hada da ƙasa aka gina masallacin nan aka yi ta karantar da mutane ilimi duk inda masallacin Ahlus Sunna yake za ga yana tattare da makaranta ko dai makarantar a gine a gefen masallacin ko kuma makarantar a cikin masallacin ina wannan bayani ne saboda yara masu tasowa almajiran wannan makaranta da waɗanda suke sauraron mu kusa ko nesa wataƙila su yi zuciya nan gaba su rinka assasa irin waɗannan alkhairai a cikin al'umma yau ku je madinan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ga yadda masallacin annabi ya zama yau ku shiga masallacin manzon Allah ku je ku ga halka ta ilimi da ake karantarwa a cikin masallacin tun zamanin annabi ba a daina karantarwa ba har yau har gobe in takaice muku zance a yanzu haka an buɗe university jami'a university a cikin masallacin annabi wanda ɗalibai baƙi za su je su yi karatu a ba su iqama a ba su wurin zama a ba su abinci a ba su wurin kwanciya a masallacin annabi ba wai fa azuzuwa da aka ware aka gina wata jami'a a cikin masallacin yake koyarwa dan a nuna maka lalle tafiyar da'awa ba ta yiwuwa sai da ilimi idan muka koma tarihi mu koma ƙasar Misra Al-Azhar al-Sharif babban masallaci na duniya tsohon masallaci na duniya tsohuwar jami'a ta duniya sama da shekara 1000 yau jami'ar Azhar yau tana cikin manya-manyan universities a duniya daga masallaci ta faro a masallaci aka bude halƙoƙi yau gashi duk wani course da ka sani na boko da na addinin musulunci babu abin da ba a karanta a jami'ar Azhar amma fa wanda ta haifi wannan makaranta da jami'a shi ne masallaci al'umma musulmi ku yi koyi da wannan wanda har yau har gobe a cikin masallacin Azhar akwai halƙoƙi na ilimi darussa da ake karantarwa ba a daina yi ba wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin raye ilimi a inda muke sallah muke ibada idan ka je makka masallacin makka da samansa da ƙasansa da can ƙarƙashin ƙasa bidron ɗin shi duk makarantu ne ake ta karantar da mutane ƙur'ani da ilimin addini makka ana tawafi a nan tsakiyarsa amma da sassafe a gefensa duk makarantu ne shi ma akwai jami'a mai zaman kansa a cikin wannan masallaci duniya ta ci gaba an waye kar mu zauna cikin duhu da haka ina kira ga al'ummar musulmi da suke jira a duk duniya yana cikin taimakon da za ku yi wa addini shi ne ku dinga gina marakiz islamiyya ku dinga gina foundations ku zuba kuɗinku ko a jam'i ko ɗaiɗaikunku ku dinga yin wannan sadaka jariya yanzu ina so in tambaye ka yanzu za ka iya kwatanta ladan da wanda ya gina wannan masallacin yake samu kullum ga hanyar sayan aljanna da kuɗinka kana bacci za ka iya kwatanta ladan da wanda ya gina makarantar da yake samu kullum kullum sai ya yi sallah sau biyar banda masu nafila banda masu karatun Qur'ani ɗalibi nawa yake shiga nan ya fita darasin yara darasin manya darasin safe darasin yamma darasin magariba isha'i darasin kaza duka a iya wannan gini yau da ba dan an gina wannan guri markaz nuru huda din nan ba wataƙila da shaguna ne wataƙila da gidan mai ne wataƙila da gurin parking din motoci ne wataƙila da gareji ne wataƙila wataƙila amma yau ku duba yadda gurin nan ya tsaftata ya ɗaukaka ku duba yau mutanen arle yadda suke amfanuwa da wannan gurin kullum a shiga a fita a shiga a fita a shiga a fita ƴaƴanmu suna zuwa iyayenmu suna zuwa mu kanmu muna zuwa haka ina kira ga al'ummar musulmi musamman masu hali a cikinmu ku yi amfani da dukiyar da ubangiji ya ba ku wajen taimakon musulunci a inda kuke bambakin ciki abin tausayi da yawa daga cikin garurrukan musulunci yau a ƙasashenmu na Afirka ba a iya gina masallaci sai da bara ba a iya gina masallaci sai da roƙo sai da bambaɗanci ba a iya gina makaranta mutane sun daina ba da kuɗi ana gina makaranta mutane sun daina ba da kuɗi ana gina masallaci sai a shekara 20 ana gina masallaci ba a gama zuba shi ba tun siminti yana kaza har sai ya ninka ya ninka ya ninka kuɗi saboda babu kuɗin da za a gina amma mutane ba su daina yawo a duniya suna tafiya ƙasashen waje suna cikin gidaje ba ka je Ingila ka sai gida ka je Canada ka sai gida ka je America ka sai company ka je Saudiya ka sai gida ka je gari kaza ka sai hotel ka je ƙasa kaza ka buɗe babban shago amma a garinka ka kasa gina masallaci guda ɗaya alaji da me za ka je ka ga Allah rana tashi aljanna alaji me za ka ce ubangiji idan Allah ya tambaye ka yaya ka bar ƴaƴan talakawa suna yawo a gari ba su da inda za su tsuguna a koyar da su karatu addini sakayye da za ku yi ubangiji kenan Allah ya rufa muku asiri ku yi rowa Allah ya ce ga kunan tud'auna li tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal ana kiran ku ku zo ku ciyar saboda Allah daga cikin ku akwai masu rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi wanda yi rowa yana yin rowa ne dan karan kansa wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara Allah mawadaci ku ne talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juye baya kuka ki ku bawa Allah kuka ki ku taimaka Allah sai ya canja wasu ba ku ba kuma wanda za a canja ba za su zamanto irin ku ba dan haka ka tawo kai wa addinin Allah aiki kowa ya cire taransa da kwabansa wajen assasa makarantu da wajen yada alkhairi a cikin al'umma yanzu ku duba yaran nan wani daga cikinsu baban shi maraya ne yaro yanzu aka nuna mana yaro na gidan malam Sheikh Muhammad Awwal yau da ba mahaifinsa yana nan da yana kan mimbarin nan Sheikh Muhammad Awwal kun san shi Arlet haske ne gare ku ya karar da rayuwarsa akan da'awa ya karar da rayuwarsa akan karantarwa yau ga ɗansa ya biyo hanyar zai gane shi da na ga yaro nan na kalle shi na tuna ubansa wallahi sai din kamar na tsuguna a gurin fashi da kuka yaro ɗan shekara 12 ya zo ya haddace Qur'ani ya haddace suratul anbiya ya haddace kaza shi wannan yana nuna cewa taimakon irin waɗannan yara su yi karatu haske ne ga al'umma yanzu yaran nan ba buɗe waɗannan makarantu ba ga suna filin ball da suna kallon da kunan ba za su zo ba wallahi idan yaro baka dora shi akan addini ba zai iya shekara 20 bai taba shigowa nan ba da ku ce miki addini a cikin kananan unguwanni ku bude makarantu ku bude masallatai mutanen arnet Allah ya muku arziki mutanen arnet Allah ya muku taimako mutanen arnet Allah ya riba muku asiri garin ku ake shigowa daga nisan duniya a zo a yi kasuwanci a nemi abin da za a ci a nemi abin da za a sha garin arnet garin arnet gari ne wanda yake ya shahara da kasuwanci masu neman arziki ba za su yi kuma gari ne na baki ba za ku yi amfani da wannan damar ku yaɗa da'awar musulunci ba ba ku san ba da yawa daga cikin waɗanda suka yaɗa addinin musulunci sun yaɗa shi ne ta hanyar fatauci matafiya mutum ya je wani gari ya samu ilimin addini saboda yawon da ya je na kasuwanci mutum ya je a hanyar tafiya ya gamu da wani malami ya samu ilimi ku taimaki yaran nan ku agaza musu idan na ga yaran nan yimu a bakin titi sai ce ina ma da makarantu da za su kula da yaran nan gina makarantu irin wannan marakis din ya kamata a ce nan da 'yan shekaru wannan markaz nurul huda din nan mu samu irinsa bila adadi dazu nake gaya wa Alhaji Abdul Qadir na ce masa kar ka gaji da shi da dan uwansa Alhaji Abdul Qadir kar ku gaji da taimakon Allah wallahi za ku ga alheri a rayuwar na ce ku yi kwaleji ya ce ma nan an fara kwaleji za a yi gidan rediyo a gurin nan in Allah ya soya da a yi ta yaɗa sunna da karatu alƙur'ani da yin Allah kuma da wannan sunan da ya jar Ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu haka akwai guri da aka tanada ka ta fara guri za a gina university ka san university jami'a dan arnet ba sai ya fita ya je agadas ko ya je yamai ko ya je zanjar ba a garin nan zai yi karatu min haka na kanakum wa fi halu idikum wa min halu kurijikum taratan ukra ka ci ka sha ka ci zakata ka wala ka shadda ke kai ilimi kai karatu duk a gida ba sai ka kashe kwabo wajen fita da garin ka ba don Allah idan ba su kudi ba su zuciya suka sa kudin su a cikin wa addinin Allah aiki ba to sai shi akwai alheri mu yi musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya riko da hannunsu ba karamin aiki ba ne wani malam ya tara kudi ya nufi inda zai da kudin suna nan a tajirai masu kudi ba wanda zai ci kudinsu sai sun mutu idan mutum ya kwanta a kabari mijin matarsa sai ya fi shi more kudinsa mijin matarka wanda ya auri matarka bayan ka mutu kai yanzu baka gina ba baka tona ba baka taimaka ba baka agaza ba kana ta tarawa amma baka tara kwanakin da zaka cinye kudin ba baka iya kare kanka daga rashin lafiya ba baka iya kare kanka daga hadari ba baka iya kare kanka daga annoba ba ba za ka iya kare kanka daga bala'i da ke zuwa ba kuma baka san ajalinka ba da ka yi amfani da dukiyarka ka taimaki Allah ka taimaki addinin Allah wa anfiqu fi sabilillah Allah yake ku ciyar saboda addinin saboda Allah mimma ja'alakum mustaklifina fi wanda Allah ya sanya ku zamanto masu mayewa akan dukiyoyin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baku dan haka samar da irin waɗannan makarantu da irin waɗannan masallatai larura ne a rayuwa ina bayani saboda a cikin ku ku yaran nan ba mamaki wani Allah ya maka arziki babba ya samu kuɗi ya zama babba a gwamnati ya zama babban ɗan kasuwa ku zo ku yi fiya da alheri saboda ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunne su zo su amfana billahi al'azimu ina shaida muku wannan markazin in kuka taimaka kuka yi shi wallahi za a samu yara daga Aljiya su yi karatu yara za su zo daga Libya su yi karatu yara daga Canada za su zo su yi karatu yanzu mutane karatu suke nema ba to ba ginin gari ne da nesu ba ina ne ake ba da ilimi mai inganci daga Najeriya kan bila adadin za mu yi ta an tsayo su ne za mu yi ta ganno su ne muna turo su da wani zai karatu me aka faɗi ba a faɗi ba sai alkhairi da haka ku yi amfani da dukiyar da Ubangiji ya ba ku assasa alkhairai malamai da aka ba su amana na kulawa da irin waɗannan wurare su riƙe da amana irin wannan wuri ba wuri ne na neman kuɗi ba wuri ne na neman Allah ya bayar, nema ne Allah ya bayar a girba a lahira, ba shago ne da za a tara kuɗi ba nan. Daga duk wanda ya zo wannan guri ya shigo da ƙafar bismillah kafin ya fita, kuma in zai fita ya fita da alhamdulillah. Wuri ne na ka zo ka ba da lokacinka ka yi wa addinin Allah hidima, kamar yadda wani ya zuba dukiyarsa ya yi wa addinin Allah hidima. Kai haƙuri da albashin da za ka ba ka ko kaɗan ko mai yawa, kai haƙuri da dokokin makaranta, ba a rayuwa sai da doka da oda, kai kishin taimakon 'ya'yan talakawa da kake ganin su zo su yi karatu. A cikin yaran nan ba mamaki wani ya zama sulaifin garin nan, a cikin yaran nan ba mamaki wani ya zama huzaifin garin nan, a cikin yaran nan ba mamaki akwai shugaban ƙasa wallahi na Nijar, a cikin yaran nan ba mamaki akwai gwamnan garin nan, a cikin yaran nan ba mamaki akwai babban attajiri a ƙasar Nijar gaba ɗaya. Yanzu kuke tattalansa, wataƙila bayan mun mutu muna ƙabari muna kwance zai zo ya zama ya ce an taimake ni an ba ni ilimin addini. Da haka lallai gaɓar farko ina kira gare ku waɗanda kuka samu dama, Allah ya kore muku kai hatta talakawa, taro da kwabanku ku yi amfani da shi wajen asasa masallatai da gina makarantu. Masu kuɗi ku taimaki addinin Allah. Malami mai wa'azi shi ya sauke nauyinsa, wanda ya haddace alƙur'ani ya je ya yi karatun addini. Galiban malamanku da suke muku wa'azi ba wani bai ɗauki nauyin suka je suka yi karatu ba, su suka san wahalar da suke suka samu iliminsu. Ba scholarship aka ba shi ba wani, wanda aka ba scholarship din ba su da yawa, kuma ba ko an ba shi scholarship ya san wahalar da ya sha. Malami ya zama malami yana koyarwa yana da'awa, bai da kuɗi amma akwai bakin bayani, to bai kuɗi shi kuma sai ya zo ba shi ta kasu da mu. Akwai masu koyarwa, akwai masu karantarwa, amma yau 'ya'yan talakawa suna karatu a ɗakunan haya, 'ya'yan talakawa suna karatu a gindin bishiya, yau 'ya'yan talakawa suna karatu akwai inda ake gaya mu akan kwata, hanyar ruwa ne aka ɗora katako aka mai da shi aji, yaran nan suna karatu saurori na cizon su. Amma a lokacin da muke ɗiban kuɗaɗe muna kaiwa Ingila, muna ɗiban kuɗi muna kaiwa Amerika, muna ɗiban kuɗaɗe muna kaiwa Faransa, muna ɗiban kuɗi muna kaiwa Canada, muna tara kuɗi muna buɗe wasu kamfanoni a wasu ƙasashe, muna ta ɓoye kuɗi a cikin bankuna, ba zakar kirki ba, ba kuma taimakon talaka ba. Wallahi wannan ba ni'ima ba ne, ni'ima ce, ba ni'ima ba ne, azaba ne. Wannan kuɗin ba zama alheri gare ka ba, don kuwa ba kuɗi ne wanda ɗan uwanka zai amfana da shi ba. Kar ku yi wasa da wannan dama da kuka samu, kuma ku samari matasa ku yi zuciya, ku nemi kuɗi da sunan Allah, ku yi sana'a da sunan Allah, ku shiga siyasa ku yi aiki da sunan Allah, ku je ku yi noma da sunan Allah, ku buɗe shaguna da sunan Allah, ku samu kuɗi ku taimaki addinin Allah. Ba wanda zai taimaka wannan addini in ba ku ba. Idan ba ku taimaka ba, Allah ya gaya muku sai ya canja ku ya kawo wasu ba ku ba, sun mala'ikunu amsalahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'iku kullum suna addu'a, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda yake ciyarwa da dukiyarsa Allah ka maye masa, wa a'ti munfiqan talaba, wanda irike dukiyarsa ya iya bayar ya iya yi wa addinin Allah aiki, Allah ka jarabe shi da asara. Wannan mala'ika yake wannan addu'an kullun garin Allah idan ya waye. Haka manzon rahama Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana, don Allah mutane mu kula, mu taimaki addinin mu ta hanyar ba da ilimi, mu taimaki addinin mu ta hanyar gina wurin karatu da gurin yaɗa da'awa. Wannan shi ne gari zai yaɗu, gina irin waɗannan gurare zai rage mashaya, ƴan ƙwaya, zai rage ɓarayi, zai rage ƴan ta'adda, zai rage rashin albarka a gari, zai kawo alheri a cikin gari. Da haka duk yadda za mu yi mu samar da irin waɗannan wurare a duk guraren da muke a ƙasashenmu a garurrukanmu, mu yi ƙoƙari mu ce maka wannan. Gabar magana ta biyu, magana ne a kan iyayen yara. Ina tunatar da ku fadin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilalun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku kiyaye kawukanku, ku kiyaye iyalanku da kuma daga wuta, wanda makamashinta mutane ne da duwatsu. la ilaha illa Allah akwai wata wuta da Allah ya tanatar da ita yawmul qiyamati abinda za a sa mata ta ruru abinda za a sa mata ta huru shine dan adam za a rinka jibga mata ta ci dan adam ta ci ta hayyaba dan adam bai ishe ta ba sai an dauko duwatsu an zuba mata shine wahudun nasu wal hijara ga manyan mala'iku masu kauri masu karfi masu tsawa masu fada suna tsaye a jibdin wutan nan ko wani zai fito su mai da shi suna jiran mai Allah zai ce musu su yi na yi maka azaba kai da ka haihu baka kula da ɗanka ba yau ana haihuwa alhamdulillah kuma ana gadara haihuwa amma mutum nawa ne suke gadara tarbiya a cikin mu ka tara ƴaƴa baka gusa tarbiya ba ka tara kanka bala'i Ubangiji ya ce dukiyarku da ƴaƴanku fitina ne gare ku a wata ayar ya ce maƙiya ne gare ku duk wanda ya haihu bai kula da ɗansa ba wallahi ɗan nan sai ya tsare ka ya maka gyara ya hana ka shiga aljanna ka haihu da yawa ko ka haihu kaɗan kamar yadda ka san dole ne ka ɗinka kanka rigar da za ka saka ko dole ne ka ciyar da kanka abin da za ka ci ko to dole ne idan ka haifi yaya kuma ka tsaya ka kula da tarbiyyar yaya ya ku iyaye ku sa yayanku a makaranta ya ku iyaye ku nemi kuɗi ku biya wa yayanku kuɗin makaranta dole ne a kanku ya ku iyaye ku sa ido a kan shige da fitan yayanku mazansu da matansu da wannan ne fa duniyar ku za ta yi kyau kuma lafiyar ku za ta yi kyau tarbiya dole ne idan ba ku yi ƴaƴanku makaranta ba idan ba ku lura da addininsu ba ka zo ka haifi ɗan ƙwaya ka zo ka haifi ɓarawo ka zo ka haifi ɗan ta'adda ka zo ka haifi ɗan fashi da makami ka zo ka haifi ɗan banza ka zo ka haifi mazinaci saboda ka haihu baka sa ido ka kula da shi ba yau akwai iyayen da yadda ka san kaji yadda ka san dabbobi haka suke ta kyankyashe ƴaƴa suna barin suna shiga gari ba sa kula da su ba san cinsu ba ballantanacinsu ba san rigarsu ba ballantana takalminsu ba san iliminsu ba ballantana addininsu yaya za a yi al'umma ta gyaru a haka muna ta haifan ƴaƴa muna zuba su a titi muna ta haifan ƴaƴa ba mu san inda suka kwana ba muna haifan ƴaƴa mun yi gabar sun yi yamma mun yi kudu sun yi arewa abin tausayi abin bakin ciki wani lokacin har da ƴaƴa mata wallahi ƴan uwana ba zan iya kirga muku sau nawa yarinya mace budurwa za ta zo ta same ni ta ce malam don Allah na zo ne ka taimaka mini kai min aure ina babanki ta ce ya gudu malam ina mahaifinki ta ce wallahi tun da ya saki mahaifiyata ina jaririya ya tafi neman kuɗi bai sake dawowa ba ina babanki tun da na kira shi a waya sau ɗaya ce kar in sake kiransa gashi na girma gashi masu nema sun zo ba ni da kuɗin gado ba ni da kuɗin katifa ba ni da alwali ina mahaifiyake ta mutu a ina kike rayuwa a gidan makota me yasa na arki wanki da guga nake yi ina wanke kayan mutane na samu wani namiji ya haifi ƴaƴa ya gudu ya bar su sai wannan al'ummar Allah sai ya tambaye ku me kake yi me kake nema a duniya da za ka tara ƴaƴa ka gudu ka bar su kuma musamman ƙyamaci yanzu wannan yarinya idan ta je ta kama karuwancewa za a zaɓa kun ji na muku rantsuwa ga Allah wallahi suna nan barkaci suna nan bila adadin wata ta ce malam kai ne ubata kai ne ubana kai min aure ka sama min miji ba ni da kowa ina uban fa ba wai mutuwa ya bayyana raye ya fansaba ya shiga duniya kawai suna nan bila adadin da waɗanda suke barin ƴaƴansu ba sa kai su makaranta mutuwa ta zo ta riske ka, ka faɗi ka mutu, ka bar ƴaƴanka ƴan mata su zama marayu. Da namiji wani lokaci yana kan sauƙin sha'ani, shi kam da ƙarfinsa ma zai fita yadda ba. Amma babu abin tausayi irin yarinya budurwa da ta girma ta kai munzalin aure, ba wanda zai aure da ita, ba ta da ci, ba ta da sha. In ba an yi daga ta ba, mutuncinta za ta bayar ta rayu. Ka sani ko mutuwa za ta dace ka? Ba zai kula maka da ƴaƴanka? Jama'a kun san yau in ka faɗi ka mutu in ba sa aka yi ba, ƙadarinka uwa ne uba ne ba da zai riƙe maka ƴaƴanka ba. Jama'a kun sani cewa yau in ka faɗi ka mutu ba lalle yayanka ya riƙe maka ƴaƴanka ba. Jama'a kun san yau raunin da ya same mu ta kai ga yau, idan ka faɗi ka mutu ƴaƴanka sai dai aka tanta nasu an raba su. Wancan aika shi wannan ƙauyen, wancan wata mata ta ɗauka, wancan wani abu. Wallahi akwai mutumin da ya mutu da ya faɗi ya mutu saboda tsabar ba wanda zai kula da iyalin. ƴaƴansa wajen guda goma sha ka tanta nasu aka yi aka rarraba su gaba ɗaya. Duk sadakar su aka yi, wasu tun da suka rabu har abada ba za su sake haɗuwa ba. Ina ilimi babu? Me ya bar musu babu? Ba tarbiyya, ba kuɗin da ya bari, ba gidan zama, babu zulumacin, babu a fauka, ba duhu na duka duhu. Wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun mu a yau, wanda ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya. Kulawa da ƴaƴa, kulawa da tarbiyya wajibi ne, tilas ne. Yau da Annabi bai yi tarbiyya ba da an samu su Abubakar da Umar da Usman da Ali. Yau da ba a yi tarbiyya ba da an samu manya-manyan malamai irin su Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad. Ina su Imam Bukhari, ina su Imam Muslim, ina Abu Dawud, ina Tirmidhi, ina Nasa'i, ina Ibn Majah. Waɗannan duk manyan malamai ne, wallahi dukkan su ba wanda iyayensu ba su ba su gudunmuwa ba. Imam Ahmad mahaifiyarsa tana kai shi masallaci, Imam Bukhari uwarsa da ta haife shi kan ɗauke shi da kanta ta je ta jefar da shi a masallaci yana tsalle-tsalle. Tun ba yi da wayo, ashe iyayensu sun kula da su, ashe iyayensu sun musu tarbiyya. To yaya malam za ka zo kana haifan yaya ba ka kula da su? ƴaƴan titi abna'u shawari'a, ƴaƴan titi kuna rayuwa kamar yadda a ƙasashen Turai ake rayuwa. Mutum ya haifa ya jefar da nan a titi kawai gwamnati ta ɗauke shi. Ina ubanka bai sani ba, ina uwarka ba ta sani ba, yana rayuwa on his own. Yanzu musulmi abinda kuke so kenan ku yi, ba daidai ba ne, kuskure ne. To da wannan ne sai kuke ganin ana samun ƴan ta'adda a cikin suna yawa. To mutum ya tashi ba wanda zai tsawata masa, baya jin tausayin wata uwarsa bai ma san uwar ba, ina ubansa bai ma san uban yake ba. Da haka dan an ba shi bindiga ya shiga daji ba wani abun mamaki a ciki. Kar ka bari rayuwarka ta zama sababi na ƙulla bala'i a garinka. Waɗannan ƴaƴan ko ku kula da su ko shedan ya zama shi ne malaminsu. Wannan damuwowi da suke damunmu na rashin tsaro, rashin sana'a, rashin aikin yi, wallahi akwai tasirin rashin kulan iyaye da rashin damuwar iyaye da rashin kishin iyaye. Tarbiyya yau ta lalace, shaye-shaye ya shigo cikin matasa bila adadin, shan ƙwaya, shan wiwi, shaye-shaye, buguwar ƙwaƙwalwa. Yanzu waɗannan yara masu shaye-shaye a cikinsu ne za a samu gwamna? Yanzu waɗannan masu shaye-shaye a cikinsu ne za a samu babban ɗan kasuwa da zai taimaki al'umma? ƴaƴan da ka bari suna shaye-shaye a cikinsu ne za a samu babban malami a gari da zai haskaka al'umma? Yarinyar da ka barta tana bin maza, ita ce za ta zo ta haifi ƴaƴan albarka, ƴaƴan alheri? Me yasa muke yin abu ne ba ma yin tunani? Malakun kai fita kuma afala ta zakkaruna, afala ta aqiluna, ba ma ɗaukan wa'azi, ba ma hankalta. Wannan lalacewar tarbiyya, iyaye ko kuna so ko ba kwa so, ku sani sai Allah ya tambaye ku. Ka zo ka bar ɗanka ya zama bala'i a cikin al'umma, ka zo ka bar ɗanka ya zama ana Allah ya isa a kansa, ɗanka ya zama in an gaishe sai dai ana rufe gidaje, ɗanka ya zama in ya shigo gari kowa yana tsorace, ɗanka ya zama barawo, ɗanka ya zama ɗan fashi, ɗanka ya zama mazinaci, ɗanka ya zama ɗan luwaɗi mai neman maza, ƙarka ta zama karuwa tana karuwanci. Kana ina meye amfanin zuwanka duniya, meye amfanin arzikin haihuwa da Allah ya baka? Ya za mu magance wannan matsaloli, mu kawo ɗanmu irin waɗannan makarantu. Galiban abin da ake sawa irin wannan makarantu ba abu ne da zai gagare mu. Wai yanzu ba abin da ake bukata kan yadda za ka masanta wa ɗan ya zo makaranta, ka rako shi, ka shi makaranta a koyar da shi. Akwai makarantun da tun da safe in ka kawo yaro ba za ka ɗauke shi ba sai da yamma, me ka rasa? Ba ka yi asara ba. Kuma ina kira ga irin waɗannan makarantu, idan har iyayen nan sun ji wa'azi da shugabannin irin waɗannan makarantu, to ku rinka buɗe ɓangarori kuma na sana'a. Idan kuka riƙe yaro shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu, shekara tara, kar a yi ta ba wa yara karatu zalla ba sana'a. Saboda zai iya yiwuwa yaro ya yi karatu ya gama, ya haddace Alƙur'ani, ya yi karatun boko ɗin ya gama, ya fita kuma ya zo girma, ya zo masa ba yi da aikin da zai rinka samun albashi a wata. Don haka a cikin shekarun da zai zauna a makaranta, a buɗe wani workshop, a yi wani gini babba, kowane yaro ya faɗi sana'ar da zai yi, wani a koya mai gyaran wutar lantarki kafin ya gama bokon karatun Ƙur'aninsa ya iya, wani a koya masa gyaran ruwa famfo, an koya masa sana'ar gyaran ruwa na famfo. Idan ya gama makaranta za a ba shi certificate na karatunsa na boko da na addini, ya haddace Ƙur'ani, kuma za a ba shi certificate an koya mai sana'a. Wani a koya mai gyaran wuta na sola. A tura su Najeriya, wasu in sun gama shekara ɗaya su je su yi course su koyo yadda ake installation na sola energy. A koya wasu ɗinki su zama teloli. Kuna da ƙwararrun teloli a nan Arles. Ku samu yaranku ku buɗe babban workshop a makaranta, ku sai keke kamar guda ɗari keken ɗinki. Ana zuwa ana koya musu kamar yadda aka ɗauki malami yana koya musu Faransai, yana koya musu lissafi, yana koya musu Alƙur'ani, yana koya musu hadisi, a ɗauko malami shi kuma yana koya musu tela. Mata ma a buɗe nasu, a samu ƙwararrun teloli mata. Ba yadda za a yi yarinya budurwa ta gama girma, ta gama Ƙur'ani, ta haddace, ta yi iliminta na boko, kuma a zo a yi aurenta ba ta da sana'a. Tana da kekenta da ta iya ɗinka kayan mata, ba za ta wulaƙanta a wajen mijinta tana bani kullum ba. Ga abubuwa da yawa, wani a koya mai business kasuwa, a koya masa ya ake koya kasuwa. Akwai darasi musamman da za a koya wa yaro, sai a ce idan ka samu sefa 1,000, yaya za ka iya maida ita ta zama sefa 2,000 a wata uku, wata huɗu, wata biyar? Koya wa ake yi. Misali ko za a ce ga wani ya mallaki sefa 500, bayan wata biyar ta dawo sefa 600 ko 700, ta yaya? A koya masa tun yana yaro ya gane, watakila tun yana ƙarami, a koya masa ya sayi kaza a sayar, a sayi kaza a sayar, a rubuta masa shi a allo ga yanda zai yana shiga ƙwaƙwalwansa. Bayan da za a yi yaranku su gama karatu su zauna a bakin titi ba su da inda za su je, da zai yi ba. Da haka inda aka ci gaba yanzu ba zuzurutun ilimi kawai ake bayarwa ba, ana koyarwa har da sana'a, saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukar nauyin kowa da kowa ba. Al'umma ta yi yawa, bukatu sun yi yawa, hanyoyin samun kuɗin gwamnati ya yi kaɗan, jama'ar ta yi wa gwamnati yawa. Ku koya wa yaranku sana'a. Yaya ake zaman shago, yaya ake sayar da kaza, yaya ake sana'a ta kaza. Wani a koya masa tsawa, yanka dabba, wani a koya masa hanyar dafa abinci, wata a koya mata kaza. Ga abubuwa yanzu daidai da lalle fa irin na mata, in ka koya wa yarinya budurwa, lalle lalle da za ta sa a rinka yi wa mata kwalliya, tana zaune a gidanta za ta rinka samun abin da za ta ci da sha. Akwai na zamani da ake yi. Don haka ina kira ga irin waɗannan makarantu namu na islamiyyu da marakis islamiyya, tuntunin ku farga. Tafiya ta canja, rayuwa ta canja, so muke mu gina ɗan adam ɗin full option. Idan yaro ya shigo nan gurin za mu koya masa karatun boko, za mu koya masa karatun addinin musulunci, kuma za mu koya masa sana'a. Wai me ya saura? Ba abin da ya saura. Da haka ku rike wannan, ku canja tsarin koyarwa, ku shigar tun yanzu. Shi yasa abin da za ka yi mamaki a China, ɗaki ɗaya mutum za ka je ka gani ya mai da shi kamfani. Ɗaki ɗaya. A nan yake buga kofin shan ruwa. Ya ce mashin ɗin ya ce inji, dama yana da wuta bai da matsala. Ya ce na'ura mai yin kaza, da haka ba wani wanda yake zaman banza. Duk wannan fitilun da kuke gani ana haska mana, muna yin karatu duk a China a cikin gidaje, wata kila matan aure ne suke yi. Komai da komai, ɗan adam ba abin da bai iya ba idan aka ba shi ilimi. Da haka wannan saƙo ne ga irin waɗannan marakis islamiyya da ake ginawa. Ku kula da sana'a, musamman ƴaƴanmu mata, ku daina auren da ƴaƴanku mata ba su iya sana'a ba. Ku yi haƙuri, mu gaya wa kanmu gaskiya, rayuwa yau ta canja. Ɗaukar nauyin iyali, mutum zai auri yarinya ba lallai zai kula da ita ba. Iya ƙoƙarin abin da za mu iya yi, mu nema musu abincin da za su ci sau biyu sau uku. Amma buƙatun yau da gobe, duk wanda matarsa take yawan cewa ba ni ba ni, faɗa yake da ita. Sai ku koya musu sana'a, yadda za su rayu, ba sai sun roƙe ku ba, sun rage muku nauyi. Ba sai ta zo ta ce ba ni tana ƙaramar murya kana wulaƙanta ta ba. Duk wanda zai auren da yarsa, ya auren da ita ta iya ɗinki, ya haɗa ta da sabon keken ɗinki, ta iya ta koya. Duk unguwar da ta je, sai a fara sanarwa a ce to wance tana ɗinki. Idan ta shiga kicin ta dafa abinci, to sai kuma ta dawo shagonta a cikin gidanta. Tana sana'a, aure ba zai mutu ba. Amma duk lokacin da mace za ta riƙa ba ni ba ni ba ni, Allah ya ce ku ba ta tabbas, Allah ya ce ku taimaka musu tabbas, amma aljihunku ba ya iya kulawa da matansu. Da haka idan kiɗa ya canja ba sai rawa ya canja ba, tun da rayuwa ta canja mu ma ba sai mu canja tunani ba. Waɗannan duka hanyoyi ne sababbi na zamani da za su taimake mu wajen samar da kyakkyawan zamantakewa da mu da ainihin iyalanmu. Har yanzu daga cikin abin da nake faɗakar da al'umma, musamman al'umman gari, shi ne yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci mu kula da shi, shi ne kulawa da shige da fice da tarbiyyar ƴaƴanmu. Ba inda ake samun tarbiyya sai ta hanyar ilimi. Babbar hanyar da ɗanka zai samu tarbiyya mai kyau shi ne ka ba shi ilimi. Wallahi ina gaya muku, duk mai kuɗin da yana da dara yana da kuɗi, bai kai ɗansa makaranta ba, ya kai shi kasuwa bai taimake shi. Ka fara kai shi makaranta ya yi ilimi. Idan ya samu ilimi, to sai ka kawo shi kasuwa. Kaga yana da haske guda biyu, nurul ilmi wa nurul tijarati, hasken ilimi da hasken kasuwa. Ku ba wa yaranku ilimi, ku kai su yi karatu, ku kiyaye wannan dama da Ubangiji ya ba ku. Yanzu bari na ɗauki gaba ta farko, shi ne koyar da yara karatun Qur'ani. Mutanen Arabic, daga cikin hanyoyin da Allah zai muku albarka a cikin wannan gari shi ne ku mai da hankali akan karatun Al-Qur'ani. Ku je ku bincika karkatar duggarrukan da kuka sani a Afirka, nan kusa ba nisa ba, duggarin da Allah ya masa arziki da mahaddata Al-Qur'ani, to albarka ke sauka cikin garin. Ana samun ƙarancin ta'addanci, ana samun ƙarancin ɓarna, ana samun ƙarancin damuwa, saboda duk yaran garin sun shagaltu da ilimi. Idan da ku sa yaranku suka je makaranta suka haddace Qur'ani ba, waye zai limancin wannan masallacin bayan shekara 30 mai zuwa? Idan ba ku tura yaranku suka yi karatun addinin musulunci ba, waye zai shiga waɗannan azuzuwan ya koyar da ƴaƴanku da za su zauna da shekara 30 masu zuwa? Idan ƴaƴanku ba su je suka yi karatun addini ba, waye zai je ba ku fatawa ta addini a matsayinku na musulmi? Idan ba ku bar ƴaƴanku suka karanta addini kuka taimake su ba, waye zai shiga gidan rediyo ya je karantar da ku addini? Idan ƴaƴanku ba ku koya musu karatun addini ba tun yanzu, waye zai hamun bari ya tsaya ya gaya wa mutum 100,000 cewa su ji tsoron Allah a cikin ƴaƴanku? So kike a zo lokacin da za a yi jana'izar ilimin addinin musulunci, in ba ku ba su ilimin addini ba ba wasu za su shigo su ba su wani ilimin na banza haka al'amari yake ko dai ka share masallaci ko ka je ka share bakin titi ko ka nemi zaman lafiya ko kuma masifa ta zo ta same ka ku taimaki yaran nan masu tasowa su ne goben garin ku yanzu inda aka ci gaba duk yaro da yake da hazaka yake da basira ana samu wasu attajirai sai su ce a zaɓo musu yaron da ya fi kowa cin adda ko ya fi kowa cin jarrabawa ta boko sai a ce wannan yana da kokari wajen ilimin boko bari mu samu wata university a ƙasar waje mu ba shi scholarship mu ɗauki nauyin karatunsa a tura shi ma shekara kuɗi ba ne duk abin da zai ci a shekara kuɗin an biya maka da baka da yake karatu to bari mu nema masa makaranta a Saudiya wannan hadisi ya iya bari mu nema masa makaranta a Misra wannan kaza ya iya bari mu nema masa kaza don Allah Alhaji Abdulkadir da kai da ƴan uwanka su Alhaji Abdulaziz ku dan buga misali a wurin nan duk yaron da ya kai ya haddace Alkur'ani kuma iyayensa ba su da gata daga cikin abin da za ku yi na riƙe wannan gurin shekara ɗari ku buɗe ƙofar scholarship menene scholarship ɗaukar nauyin karatun yaro ɗan talaka wanda bai da galibu tun da yana da basira yana da ƙwaƙwalwa bayan ya samu ilimi a nan a nema masa makaranta a Sudan a nema masa makaranta a Saudiya a nema masa makaranta a Misra a nema masa makaranta a Jordan a nema masa makaranta a Morocco a nema masa makaranta a kaza a ɗauki nauyin karatunsa digiri ɗin na shekara huɗu ne ya gama sakandare ya gama kwaleji anan yana takarda mai kyau tunda ɗan talaka ne ba yi da hali ku ɗauki nauyin karatunsa ko da da kuɗin makaranta ne ko da da kuɗin zakka ne ko da da kuɗin da za a zagaya ƙwabo da taro yau a ce a garin Arlet kun ɗauki yara goma a shekarar nan kun tura mutum biyar za su yi karatun boko mutum biyar za su yi karatun addini bayan wasu shekaru za ku tarar da masu ilimi ƴan garinku a cikinsu za a zaɓi gwamna a cikinsu za a samu limamin masallaci garin zai zama an kori jayanci a ciki amma matuƙar ɗan talaka zai yi karatu ya gama karatu a masa Allahu Akbar kuma a ƙyale shi ba yi da daman da zai iya zuwa ko agadar ai an kashe ilimi ku cicciɓe su yaro jariri idan ya taso yana rarrafe ba uwarsa take ɗaga shi ba idan ya fara kamawa zai riƙe ba ɗaga shi ake ana ba shi abin riƙewa ba in ya girma ba taimakonsa ake ba to lallai sai an zo da wannan tsarin da suka rashi duk daulolin musulunci da kuka sani wallahi suna da wannan tsari na scholarship na buɗe makarantu ana ce maka ya amma talakawa misali yanzu idan ka je Madina akwai babbar jami'a ana ce da ita aljami'atul islamiyya Islamic University of Madina idan ka je kasar Misra akwai jami'atul azhar idan ka je Kuwait akwai wannan jami'a idan ka je nan Morocco kusa da ku akwai jami'o'i wasu ma su kola ce suke bayarwa hanya ce kawai ba mu da ita yanzu za ka iya tura yaro ya je Misra ya samu jami'a ya yi karatu kyauta kyauta ba ka san me ya hana shi tafiya bai da kuɗin visa bai da kuɗin passport bai da kuɗin jirgi amma shiga garin kawai in aka masa hanya zai samu karatu kyauta sai dai a sama mai wurin zama inda zai kwanta abincin da zai ci a shekara gaba ɗaya nawa ne to dole sai kun zo da irin wannan tsari ku rinka zaɓan yara masu hazaƙa ku tura su suna karatu a ƙasar waje don su zo su raya wannan babban gari ne albarka garin Arlet ba ku san ba wata rana sai ya kai har agadar ya cika da mutane wallahi amma zaman da muke yi haka mu ta haihuwan yara muna tara suna zaune nan ba ta fita ba ga ko amshakin ɗan kasuwa ba ne a cikin kuɗi ya yi ƙarfi sai ga ya tafi Amerika ya tafi Ingila ya tafi China sai ka ya tafi kaza ya ce karo arziki to dole ɗalibai ma idan sun yi ilimi mu ce maka musu jama'a hatta fa akwai jami'o'i na mata yanzu misali ga jami'atul ifriqiyya al-alamiyya babban jami'an nan ta ƙasar Sudan bayan yaƙi da aka yi an samu zaman lafiya a Khartoum yanzu suna sanarwa cewa sun buɗe jami'a a shigo a zo ai karatu kyauta kyauta ba sun je sun samu kuɗi a kasashen Larabawa sun taimaka musu aka ce a ɗebi ƴaƴan talakawa a ba su karatu kyauta da wurin zama kyauta shiga aji kyauta asibiti kyauta kai jarrabawa kyauta kawai abin da ake bukata kai visa kai passport ka kai kanka idan kaje kasar Misra haka ne har yau har gobe jami'atul azhar yau in dan arle zai tashi daga nan ya tafi azhar ya tafi misra yana jira yau din nan babu wani bata lokaci kai passport din sa zai je kai ai masa interview a ce ka jira bayan sati biyu za a baka aji za kai karatu kyauta abinda kawai zaka bukata gidan da zaka zauna abincin da zaka ci kudin motar da zaka rinka zurgaliya to me yasa ba za ku tare wannan kudin mu taimaki yaran kuma masu azaka masu basira jami'ar madina ne yau fa kana zaune a wayarka zaka ci ka daddana ka tura takardunka in kana da rabo kawai sai dai kaga an turo maka ta email dinka cewa albishir an dauke ka je kai karatu a jami'ar madina shekara hudu kyauta wayar da kan yaranmu ma mu wayar da kansu su gane irin waɗannan abubuwan ba su gane ba amma mun kyale sun iya TikTok sun iya Facebook sun iya YouTube sun iya kida sun iya rawa amma ba su iya inda za su bude wayoyinsu su gano jami'o'i da ke ɗaukan yara karatu ba a America ana ba da karatu kyauta a Ingila ana ba da karatu kyauta a kaza ana ba da karatu kyauta ƙasashe kewa ana ba da karatu kyauta kai in ma ba ku kai su ƙasashen waje ba ban san iya adadin jami'o'in musulunci a Yamai kawai ba suna da yawa akwai wanda Larabawa suka zo suka gina muku saboda a dauki ayyan talakawa a kai su amma abun mamaki waɗanda ba ƴan Niger ba su suke zuwa su ci moriyar jami'o'in ko kuma ina kuke kuna ina ƴan Najeriya sun zo ƴan Kamaru sun zo ƴan Ghana sun zo ƴan Mali sun zo ƴan kaza sun zo ko kuma gashi a cikin jihar ku a garin ku wayewa ma yaro ya gane akwai irin wannan makarantun da ake ba da ilimi din a samu digiri kwalin digiri a ilimi dan su zama malamai masu ba da fatawa su zama alƙalanmu nan gaba ba a samu wannan wayewa da haka ina kira ga irin waɗannan marakis islamiyya in an samu dama dole sai an samu thinkers me thinkers wato masu tunani wanda za su rinka tunowa wurin shekara 100 nan gaba mai zuwa su ake tunani kawai da sun tuno abu a rubuta kuma ku rinka neman shawaran masana nan da nan za ka ga wurin ya haɓaka ya ɗaukaka ina tabbatar muku in kun yi wannan kun samar da alkhairi kuma yaranku da kuka taimake su bayan shekara 100 shekara 50 su za su zo su riƙe wannan gurin lokacin ba Alhaji Abdulkadir ba Alhaji Abdulaziz ba Alhaji Waye ba Alhaji suna kabari yaran da aka gina suka nemo ilimi a wajen nan su za su su dike masallacin nan shi dai masallaci yana nan ila kiyar sa ba'ati amma ni da kai mama nan ba garanti ba wanda zai zauna ya dade kowa tafiya zai yi da haka mu kula da wannan janibi yana da muhimmanci yin daurori na ilimi gayyato malamai su yi daura a samu wani malami da yake da lokaci yazo ya zauna sati biyu a nan garin ya sa musu wani littafi a rika su sai an sauke musu littafin a masa sharhi iya sati biyu ko iya kwana goma a yi recording a dauka da camera a dauka da audio ya tafi yaran su ta maimaitawa har ya samu ilimi ko da Ramadan a kirkiri wata daura ta ko wata musabaka ta ilimi a ce ga littafi kaza wa zai haddace ga littafi kaza wa zai haddace malam da haki ake bayar da ilimi yanzu a duniya yara su samu karatu a gajeren lokaci saboda lokacin yana tafiya ba a hannunmu yake ba rayuwarmu a hannun Allah take daga ƙarshe ina so in bayar da shawarwari a gurguje ba dan komai ba saboda tsiranmu da kuma kubutanmu yana hannun Allah tabaraka wataala kuma yana da alaka da yaya muka kula da addininsa ƴan uwana musulmi babu rayuwa mai daɗi babu rayuwa yaddada babu rayuwa mai aminci irin riko da addinin Allah riko da addinin Allah riko da alkitabu was sunna ay riko da littafin Allah ay riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne idan mun zo wa'azi mu yi taimaita muku muhimmancin ku yi riko da alqur'ani ku yi riko da hadisi abdu alayhi ma bin nawajiz wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah kull dalalah fi an-nar babu wani addini karbabbe irin addinin da yake rayuwa akan tsarin alkitabu was sunna. Ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya kuma su imani ku yi wa Allah da'a, ku yi manzon Allah da'a, ku karanta alqur'ani, ku karanta sunna kenan, ku bi shi gabaninku. Idan kun yi jayayya a cikin komai, ku mayar da jayayyan nan zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وبنجد تبارك وتعالى يرسوا آية باك ذاك الإيمان وتيكم حكم تعالى تيكم حكم تمنزان الله صلى الله عليه وسلم أتكلم أبن لكم جائية أدينه da haka da abar ta gidu ne akan a karanta Qur'ani a fahimci Qur'ani kuma a karanta sunna a fahimci sunna duk da wanda take kira akan ai riko da alqur'ani kadai da awace ta bata wasu ma kafirai ne kawai suka saka rigar musulunci wallahi ba musulmi bane arna ne tsibra suka saka riguna irin na musulunci suke ya suke magana da yare irin na musulmi. Da haka ku kafa wa ƴaƴanku aqida, duk wannan tafiyar idan babu aqida ba inda za a je. Alqur'ani hadisi, qala Allah qala Rasulullah, Allah ya ce, annabi ya ce. Ku sa yara su ta haddace hadisan manzon Allah, ku ta gaya musu muhimmancin sabon annabi, su girmama sabon manzon Allah, su mutunta sabon manzon Allah, su san muhimmancin sunna, su san cewa ba za su taɓa yin addini ba in ba da sunna ba. Jama'a Allah shi turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani, kuma Allah shi yake wa annabi yayin sharhi da bayanin Al-Qur'ani a cikin hadisansa. Ba yanda za a yi ka fahimci Al-Qur'ani ba ka karanta hadisi ba. A tare suke uwa ɗaya uba ɗaya ne. Ba yanda za a yi ka ce kai riko da hadisi ba ruwanka da Qur'ani. Ba yanda za a yi ka ce kai riko da Al-Qur'ani ba ruwanka da hadisi. Bata ne yanzu babu abun kunya a gare ka, ka wayi gari ka ce ba za ka aiki da magana manzon Allah ba, ba za ka yi magana da hadisi ba. To idan muku dore ƴaƴanku akan aqida tun alfijirin rayuwa ba, wallahi za a wayi gari ɗan ka yazo yana yakar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bidiyoyi sun yawa ana ta yi wa annabi kishiya a cikin al'amura. Annabi ya zo da addini, an watsar da addini annabi, an ɗauki al'ada, an ɗauki gargajiya, an watsar da shari'a, an ɗauki san zuciya, an wayi gari yau wanda yake riko da sunna wai shi ne ake faɗa da shi, wai shi ne ya zo da baƙon abu. Saboda mutane sun yi bacci, sun daina karanta sunna, an daina yaɗa sunna, an yi rauni wajen karantar da sunna. Makarantunmu an wayi gari, me ma suke nufin su karantar ne? Babu tsarin karatu, ba manhajar karatu, ba silabus ɗin karatu, ba ma saita kwakwalen ƴaƴanmu nan da shekara 30, 50, 40, 60, 70, 100. Yaya za su yi su zo su ba wa wannan addini kariya? Maƙiyanku suna nan dare da rana, akwai na hannun dama, akwai na hannun hagu, akwai na gaba, akwai na baya, akwai na sama, akwai na ƙasa. Duk inda za su bi su raunana ku, su raunana addininku, su raunana da'awarku, za su yi iya abin da za su yi don su raba ku da waɗanda littafan guda biyu, alkitabu wa sunna. Don haka aqida ta farai, aqida ingantacciya, aqida tabbatacciya shi ne qala Allahu qala Rasulullah, Allah ya ce, annabi ya ce. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. In kun yi wa annabi da'a za ku shiriya. Allah ya turo manzon Allah ne ya zo ya isar muku da saƙon Allah. Idan kuka yi riko da addini, Allah ya ce, annabi ya ce, to rayuwa ta yi daɗi, rayuwa ta inganta, za a samu kima a wajen Allah, za a samu rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali. amma matukar mutane suka kama da auren musulunci a baki amma basu mai da hankali wajen karantar da ƴaƴansu tauhidi ba basu mai da hankali wajen karantar da ƴaƴansu sunna ba wallahi wallahi za a samu matsala za a zo a wulwashe aqidunku za a zo a raba ku da musulunci za a mai da ku musulunci ya zama suna kawai wannan wannan shine muke jinso muna addu'a ta musamman da wannan markazi mai albarka markaz nurul huda da sauran makarantu da suka haɗu wajen wannan musabaka da aka yi Allah ya musu albarka gaba ɗaya ubangiji Allah yaran nan da suke karatun nan ya Allah ka tofa musu albarka a cikin rayuwarsu da mazansu da matansu ubangiji Allah ka samu mana su halilu husali ka samu mana su siddiqun mashau ka samu mana su sudai ka samu mana su shuraih ka samu mana su shekul isabe ibn taymiya ka samu mana su ibn al-qayyim ka samu mana da manyan manyan malaman duniya a cikin waɗannan yara da suke wannan karatu ko kuma iyaye kar ku gajiya ku yi hakuri ku turo ƴaƴanku ku yi hakuri ku ba da kuɗin makaranta yara su karatu ku taimake su ku rage musu ayyukan gida ku rage musu yawan yawace yawace idan kun yi musu haka albarka zai sauka a garin ku kuma alheri zai jagorance ku muna fatan Allah ya saukar da alheri a wannan gari Allah ya sa albarka a wannan gari na Ardis Allah ya kiyaye dukkan fitintunu tashin hankali da ake jin tsoro Allah ya kare wannan ƙasa ta Niger Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah ya yi dukkan fitintunu makiya da kuke da su na fili ko na boye Allah ya yi muku maganin su da dukkan ƙasashenmu na Afirka gaba ɗaya da dukkan ƙasashenmu na musulmi ya Allah ka sani mun yarda da kai mun yi imani da kai Allah kai muka yarda mu bautawa duk wanda yake nufin mu da sharri Allah kada ba shi dama duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah kada ka ba shi dama arzikin da ke cikin kasar ku da ruwan da kike da shi a wannan kasa ta Niger Allah ya ba ku ikon tono shi Allah ya sa waɗannan ƴaƴa su amfana Allah ya mai da wannan kasa ta zama kamar Ingila ta zama kamar America Allah ya mai da ita ta zama kamar Saudiya ta zama kamar Dubai da cikin dukiyar da Ubangiji tabaraka ta'ala ya bata Allah ya bada shugabanni na kwarai masu tsoron Allah masu tausayi masu jin kai waɗanda suke shugabancin ƙasar nan yanzu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka taimaka musu Allah ka raba su da fada cikin kuskure in sun yi daidai Allah ka dace maimakon su idan sun yi kuskure Allah ka nuna musu kuskure Allah ya hada kawukan ku Allah ya zaunar da ku lafiya ya kare mu da dukkan tashi hankali a dukkan ƙasashenmu ba zan manta da ƙasa ta Najeriya ba da yi mata addu'a ta musamman da ta'addancin da yake damu mu a Najeriya Allah ka yaye mana bala'in da yake damu mu a Najeriya Allah ka yaye mana tashin hankalin da yake damu mu a Najeriya ka yaye mana zubar da jini da ake ta yi a Najeriya ka yaye mana satar mutane da ake a Najeriya Allah ka yaye mana zalunci da ake Allah ka yaye mana ubangiji Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu nutsuwa barin dakata a nan saboda ƙurewar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tunce ban san ce ina neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh